الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا أشرين دا تقوز قواتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايا دا دي هدو دا أربعين دا باقوي دي دي دا نوا شا أشرين دا أخوكو أشرين دا أخو قواتن باقوي ميلادية دبو ديو دا أشرين دا بيار كماريان دا مكة صابة هدوا وانن مسلا تيمي البركة مسلا تيم جبويز دا كتكين وانن هوا ta tudun maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato kitabu tauhid, wanda muke bibiyar sharhin wato fatuhul majid. Kuma wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna nan dai a cikin babin farko, babin da yake magana akan tauhid. To a darasin da ya gabata mun karasa sharhin hadithin Mu'ad, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qal haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. Qultu ya rasulallahi afala ubashiru an-nas, qala la tubashiruhum fayattakil. Wannan hadithin shine muka ji maganganun malamai da yanda magabata suka kalli wannan hadithi suka yi masa fassara. To mun shiga gaba ta kusan karshe a wannan babin, mun shiga masai kamar yanda nabi'ar littafin take. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab duk babin da ya kawo, to yakan kawo mas'alolin da aka tattauna a cikin wannan babin dan ya tunatar da mu, musamman tun da sharhi muke bi. In bai mana wannan ba sai zaman to kila mun manta farkon karatun, tunda kaga duk a babi na farko amma sai da muka yi darasi kusan 14 kenan, muna cikin na 15. So kaga in muka karance masail din, to wannan zai sake kusanto mana abinda babin ya kunsa. To kamar yadda satin da ya wuce mun karanta masail kamar guda 8, matsala ta farko shine hikimar halittar aljanu da mutane. Mun ji wannan hikima a cikin wannan babi. Matsala ta biyu, wato mun ji me ake nufi da tauhidi. Wato abinda ake nufi da tauhidi shine bauta, wato kadaita Allah da bauta, domin shine wanda aka samu tataburza da kuma ainihin wato husuma tsakanin manzanni da al'ummomin su. Na uku, mun fahimci cewa ashe duk wanda bai bautatawa, wato wanda bai zo da tauhidi ba, to aikin banza yayi a duniya. In dai ya je ranar tashin alkiyama aka duba kayan aikin sa babu tauhidi, to yayi aikin baban giwa. Mun ji fadin Allah, wala antum aabiduna ma a'bud. Matsala ta hudu, mun ji hikimar da ta sa Allah ta'ala ya dinga aiko manzanni, summa arsalna rusulana tatra. Al-khamisa, matsala ta biyar, annar risalata ammar kulla ummatin. Mun ji cewa ashe manzanci da aikin Allah ya game kowace al'umma. Duk da wannan duniyar ta dade kuma an yi karnuka da yawa a ciki, amma babu wata al'umma da ta rayu a wannan duniyar ta koma zuwa ga Allah ba tare da an aiko mata manzo ba. Da haka sakon Allah ya karade tun al'umma farko har zuwa ta karshe. Matsala ta shida,
mun fahimci aqidar annabawa iri guda ce, babu bambanci a bangaren abin da ya shafi aqida, abin da ya shafi kadaita Allah da bauta da nisanta shirka, wannan babu daga kafa. Kowane annabi cikin annabawa babu wanda yayi tasahulanci yayi sassauci game da wannan babu. Mas'ala ta bakwai, al-mas'alatul kabira, shine bautar Allah ba ta yiwuwa sai fa mutun ya kafircewa dukkan wani abu da ake bautatawa ba Allah. Duk wani abu da ake daukan wani nau'i na bauta a bashi, to in ka zama mai bautar Allah, bautar Allahn ka ba za ta zama karbabbiya ba, sai ka kafircewa duk wani wanda ake bautawa ba Allah ba. A cikin wannan akwai fadin ma'anar fadin Allah ta'ala, fa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Mas'ala ta takwas, anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Kalmar taghut ba gunki kada yake cewa gunki ba, duk wani abu da aka bautata masa ba Allah ba, kuma ya aminta da bautar ya kuma yadda da ita, to wannan sunan sa taghut, mutun ne ko aljan kuma wani abu ne cikin halittar Allah. Za mu tashi mas'ala ta tara. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, at-tasi'atu mas'ala ta tara, idhamu sha'ni thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salam. Girman lamarin ayoyin nan guda uku wanda hukuncen su ya fito fili a bayyane cikin suratul an'am a wajen magabata. Salafus salih, magabata na kwarai, sahabbai, tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, ba su ɗauki al'amarin ayoyi uku nan da ainihin wato sakaci ba, sun girmama sha'anin waɗannan ayoyi tun daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a har zuwa faɗin Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wannan ayoyi wanda mun dauke su daya bayan daya, mun ji yanda malamai suka fassara su, to ayoyi ne waɗanda suna kunshe da al'amura da dama. Wa fiha ashru masail, a cikin waɗannan ayoyi guda uku akwai mas'aloli ɗai-ɗai har guda goma. Ayoyi uku ne amma suna da mas'ala gaba-gaba-gaba har guda goma ciki. Awwaluha, gaba ta farko ko mas'ala ta farko a waɗannan ayoyi guda uku, annahyu anil shirki, shine hani ga barin shirka. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an. Dakan mas'ala ta farko shine hana mutane shirka. Mas'ala ta biyu kyautata wa iyaye. Mas'ala ta uku haramta kashe yaya saboda tsoron wahalar rayuwa, saboda tsoron talauci. Na hudu nisantar alfasha, zina da dangoginta. Na biyar kisan kai, wanda Allah ya haramta a kashe ba gaira ba sabab. Na shida cin dukiyar ainihin wato marayu. Cin dukiyar marayu in dai ba an ka rike musu dukiyarsu da niyyar tattala musu da juya musu ita har zuwa lokacin da za su kai girman da kuma hankalin da za a iya daukar dukiyarsu a basu ba, to taba dukiyar maraya musiba ce. Mas'ala ta bakwai, cika sikeli da kuma ma'auni, wato cika sikeli da kuma mudu. Lalle in mutum zai abin nan, wato daga cikin abin da aka yi wasiya da shi a cikin wannan ayoyi guda uku, akwai cika mudu. Idan mutum ma'auni ne, to ya zama to yana cika mudu. In mutum ma'aikaci ne, ya zama yana cika mudu, sannan yana cika sikeli. Sannan mas'ala ta ainihin wato ta takwas ko ta tara, wato faɗin gaskiya. Faɗin gaskiya shine mas'ala ta takwas. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, ma'ana ka zama mai adalci wajen magana. Wanda za ka yi magana ko ake magana a kansa, ko da ɗan uwanka ne makusanci, in ba shi da gaskiya ka ce ba shi da gaskiya. Sannan mas'ala ta tara shine cika alƙawari. Wa bi ahdillahi awfu, alƙawarin da kuka ɗauka na za ku bauta wa Allah ba za ku yi masa shirka ba, to wannan alƙawarin na Allah maɗaukakin sarki ku cika. Haka alƙawuran da kuka yi wa junanku shi ma ana buƙata ku cika. Sannan mas'ala ta goma shine bin tafarkin Allah mai kake, da kuma rashin bibiyar wasu 'yan tafarkai wa'inda ba na Allah ba. Wa'innan ayoyi guda uku suna kunshe da waɗannan mas'aloli guda goma, kuma duk mun ji su a cikin ayoyin. Wal ashiratu, mas'ala ta goma, al ayatul muhkamat, wato ayoyi waɗanda suke da hukunce-hukunce a bayyane, masu fayyatattun hukunce-hukunce, fi suratul Isra, cikin suratul Isra'i, wa fiha, cikin waɗannan ayoyi 18 mas'ala, akwai mas'ala ɗai-ɗai har mas'ala 18, tun daga aya ta 22 har zuwa aya ta 39, duk ana fito da waɗannan mas'alolin ne guda 18 a cikin waɗannan ayoyin. In ka kalli ƙunshin ayoyin, ka kalli waɗannan mas'aloli ɗai-ɗai guda 18 da ke cikin ayoyin, bada'aha Allah ya fara ne bi ƙaulihi da faɗinsa, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Allah ta'ala ce la taj'al ma'allahi ilahan akhar, karka hada wani abin bauta tare da Allah, karka sanya wa Allah madaukakin sarki kishiya. Fataq'uda madhmuman, sai ka zama abin zargi makhdhulan, tababbe. Idan mutum yana so ya je wa Allah a matsayin abin zargi, idan mutum yana so ya tabe duniya da lahira, to ya dauki haƙƙin Allah na bauta ya bawa wani. Shi yasa farkon mas'alolin guda 18, sai Allah madaukakin sarki ya fara da maganar cewa karka hada Allah da wani a bauta. Wannan ita ce matsala ta farko. Kaga kenan, wannan yana nuna maka wato girma da mahimmancin kadaita Allah da bauta, tauhidi kenan, domin a cikin hada Allah da wani ka bata wa Allah ta kowace fuska, kuma babu wani abu da zaka yi ka burge Allah tunda ka hada shi da waninsa a cikin bauta. Da haka matsala ta farko shine rashin hada Allah da wani a bauta. In ku har mutum yayi haka, to zai kasance zai zama madhmuman makhzulan, abin zargi kuma sannan tababbe. To ka kalli waɗannan su ma kaga an fara da maganar wato shirka, kar ayi wa Allah shirka. Kaga matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu nan ma aka sake cewa a kyautata wa iyaye. A kyautata wa iyaye, kaga wannan yana nuna maka haƙƙin iyaye wato yana da matuƙar girma. Tunda duk lokacin da Allah ta'ala ya kawo haƙƙinsa mafi girma na tauhidi, to yakan biyo bayan wannan haƙƙin nasa da haƙƙin iyaye. Wannan in kai mu'amalanci ayoyin Alkur'ani da dama, za ka ga inda Allah ta'ala ya yi maganar kaɗaita shi da bauta, ya kuma yi maganar kyautata wa iyaye wato da kuma rashin saba musu. Wannan in ka mu'amalanci ayoyin Alkur'ani za ka ga. Da haka matsala ta biyu cikin matsaloli 18, akwai yi wa iyaye ihsani. Matsala ta ainihin wato da kuma sassauta mu'amala da su da yi musu addu'a. Wannan shine kamar matsala ta uku. Ka zama mai iya zamantakewa wajen tausasa lafazi da tausasa mu'amala game da iyayenka, sannan ka zama mai yi musu addu'a na Allah ya ji kansu, ya yi musu rahama kamar yadda suka rene ka lokacin da kake buƙatar haka. Matsala ta hudu shine bawa dil qurba, wato dangi makusanta, ka basu haƙƙinsu. Matsala ta biyar, ka ba wa miskinai haƙƙinsu. Matsala ta shida, ka ba wa ɗan tafarki, shi ma yana binka, ka kyautata masa alal aƙalli ya fata hanya, ya ce ina ne zan je masallacin Murtala, ka ce ina haka, ce in ka bi nan kakka tsaya kakka yi kwana, ko ina za ka sadu da masallacin Murtala. Sannan in guzurinsa ya yanke inda hali, a ce maka masa. Sannan daga cikin matsalolin na bakwai shine rashin almubazzaranci. Allah madaukakin sarki ya ce wala tubaddil tabdila. Sannan matsala ta takwas ko ta tara shine rashin ruwa, an hana mu zaman tomarwata. Sannan matsala ta goma, an hana mu wato, ko kuma matsala ta tara, an hana mu yin barna. Dan wadata ta samu, mutum ya dinga yin barna da facaka a cikin dukiya. Matsala ta gaba shine kitan wato kashe kananan yara saboda tsoron wahala da talauci da dawainiya. kaga an gaya mana wannan a cikin wasiyoyin can guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, ko kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin su, ko ya gaya mana su cikin suratul an'am. To gashi Allah ta'ala yana sake maimaita mana irin wayancan masalolin a cikin wannan ayoyi. Sannan da kuma rashin kusantar zina, kaga can ma an ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, nan ma Allah ya ce wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Da haka wannan shi ma an haramta kusantar zina, mas'ala ta cikin mas'aloli guda 18. Sannan an hana kisan kai, kisan kai. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Daga cikin mas'ala 18 an hana kisan kai. Daga ciki an hana kusantar dukiyar maraya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Sannan an yi umarni da cika wato auful kaila, an yi umarni da cika alkail, kwanan au ma'auni, cika au a cika mudu. Sannan an hana mu fadin abinda ba mu da ilimi, bin abinda ba mu da ilimi. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan. Daka an hana mutun ya dinga gina mas'aloli na addini akan jahilci. Sannan an hana mu fankama da takama a cikin tafiya. Wala tamshi fil ardi marahan. Allah ta'ala ce kar ku yi tafiya a ban kasa kuna masu homa, kuna masu fankama, kuna masu girman kai. Sannan an hana mu ainihin wato aka kaga waɗannan in ka bi su za ga mas'aloli guda 17 kenan. Sai Allah ta'ala ya kuma rufewa da maganar shirka, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Kaga an fara da maganar kadaice Allah da bauta da nisanta shirka. Sannan mas'ala ta ƙarshe cikin mas'aloli 18 an sake dawowa da maganar kadaice Allah da bauta da nisanta shirka. Wa khatamaha bi qawlihi, dan haka Allah ya fara da ayoyin nan da fadin sa, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Wa khatamaha, Allah ya rufe waɗannan ayoyi bi qawlihi da fadin sa, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, kar ka sanya wani abin bauta tare da Allah. Fatulqa fi jahannama, sai a wurga ka cikin wutar jahannama, a jefa ka maluman, kana abin zargi, madhuran, abin nisanta ko abin kora daga rahmar Allah. Ay matrudan min rahmatillah, shine ma'ana madhur. Madhuran ay matrudan min rahmatillah, zaka zama korarre daga samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Isra'i ayata 39. Wa nabbahana Allah subhanahu wa ta'ala ala 'izami sha'ni hadhihi al-masa'il. Allah madaukakin sarki ya wayar da kanmu, ya fadakar da mu game da girman sha'anin waɗannan mas'aloli bi qaulihi, da fadin sa zalika, waɗannan mas'aloli da aka karanta mana, mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma, na daga cikin abinda ubangijin ka yi maka wahayin su na hikima. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta 11, ayatu suratul nisa, ayan nan ta zo cikin suratul nisa aya ta 36, allati tusamma ayatul huquq, wadda ake kira da ayatul huquq al-ashara, ayat da tayi maganar haƙoƙi daidai har guda 10. Nan ma in ka koma cikin suratul nisa za ka ga bada'a Allahu ta'ala bi qawlihi, Allah ya fara magana ne da fadin sa, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da Allah da wani abu. Nan ma kaga akwai mas'aloli guda 10. Mas'ala ta farko, rashin yi wa Allah shirka da kadaita shi da bauta. Mas'ala ta biyu, kyautatawa da biyayya ga iyaye. Mas'ala ta uku, wato shine kyautatawa ƴan uwa makusanta. Na hudu, kyautatawa marayu. Na biyar, kyautatawa miskinai. Na shida, kyautatawa dan uwa makwabci, wato gashi kuma makusanci kuma dan makwabci kuma dan uwa. Sannan da taimakawa, ihsani ga wato dan uwa ko aboki na nesa, da kuma dan tafarki, da kuma waɗanda hannayenku suka mallaka, ma'ana ko bayinku ko yaranku da suke aiki a ƙarƙashinku. Allah ta'ala ya ce duk a kyautata musu. Wannan ka duba su ma ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan mas'ala, aya ce kai wadda ta yi magana akan mas'aloli guda ɗaya har guda goma. Amma abinda ake so ka dinga lura a cikin waɗannan, da ayar da muka karanta cikin suratul an'am, da ayar da muka karanta cikin suratul isra, da wannan ta cikin suratul nisa, duk in ka kalli kunshin saƙon da ke cikin su, Allah yana farawa da maganar kada ai masa shirka, a kadaita shi da bauta. Kuma shine mahallin shahidin da yasa malam ya dauko waɗannan ayoyin ki istishadi da su. Shi yasa kaga wannan kawai faɗaɗawa ne da bayani na kawo maka sauran mas'alolin. Amma abinda ake so hankalinka ya koma kai shine bautar Allah ba tare da hada shi da abokin tarayya ba. Athaniyata ashara, mas'ala ta 11, at-tanbihu ala wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mauti, wato fadakarwa game da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi inda mautihi lokacin rasuwarsa. Sune waɗancan ayoyi guda uku. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum, kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya ambata. Afwan, kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud kai, Abdullahi dan Mas'ud mun karanta magana can baya ya ambata. Athalithata ashara, mas'ala ta 13, ma'rifatu haqqi llahi alaina, a cikin wannan babi mun fahimci wata mas'ala mai muhimmanci, shine sanin haƙƙin Allah akan mu. Wato sanin abu kaza haƙƙi ne akanka, wannan ce maka maka haƙƙi. Maimakon kai ta wawake ka kasa gane me ake so, a'a an gaya ma menene, kamar ma'aurata sai ka jance huququz zawjiyya, haƙoƙin ma'aurata misali, sai a ce haƙƙin mace akan mijinta kaza, haƙƙin miji, saboda kowa ya san haƙƙin nasa, dan kada wani ya dauki haƙƙin da ba nasa ba, ko kuma a zalunci wani a hana shi nasa haƙƙin. To haƙƙin Allah madaukakin sarki akan mu, mun ji shi a cikin wannan babi da muka karanta. Arabi'atu ashara, mas'ala ta 14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu, mun fahimce haƙƙin bayi akan Allah in sun bashi nasa haƙƙin. In har sun bautata masa ba su yi masa shirka ba, shi kuma ya alƙawarta musu zai sanya su a cikin aljanna. Al-khamisata ashara, mas'ala ta 15, anna hadhihi al-mas'alata, haƙiƙa wannan mas'ala ta cewa tauhidi kadai yana kai mutum aljanna. Tauhidi kadai yana iya sa Allah ta'ala ya ki azabtar da bawansa. Wannan mas'ala la ya'rifuha aktharu sahaba, da yawa daga cikin sahabbai su ma ban sani ba. Sun san tauhidi da yana da girma, amma kafin annabi wannan bayanin, da yawa daga cikin sahabbai ban san tauhidi cewa haƙƙin Allah ne, wanda in mutum ya sauke haƙƙin tauhidi to Allah ya alƙawarin ba zai mai azaba ba. Da yawa daga cikin sahabbai ban san wannan mas'ala ba. Ka koma lamba ta 1, la ya'rifuha aktharu sahaba, da yawa daga cikin sahabbai ban san wannan mas'ala ba. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا ومن ككلا أيضا هكا النبي أمر معاذ أن يكتمها عن الناس يتي بوي ومتأني ونن البشر مخافة أن يتكلوا أن سعة رحمة الله سبيل قدن كدا سدوغر أكم فادر رحمر الله ويترك العمل تدين عيكي إن دي متنين على التوهيد زي شغال جنة أيتو سيقى متن بيدا مدى أزم النابلة وبيدا مدى صدقة وبيدا مدى كراتين القرآن ودى ثورة أبوه سبيل هنا قنن. Wato dukkan komai in dai da tauhidi zai shiga aljanna, to sai ga mutum ya yi wa kansa rowar ayyukan alkhairi. Falam yukhbir biha, shi yasa tunda Mu'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe shi cewa kakkai wa mutane albushir kyale kowa, wato in mutum bai san zurfin ruwan ba ya fi dagewa ya ga cewa yayi abin da ya kamata, dan haka kyale mutane karka ba su albushir. Mu'ad bin Jabal bai bada wannan labari ba illa inda mautihi, sai da yazo mutuwa. Ta'assuman, saboda gudun fadawa laifi, domin yana gudun kada ya fada cikin waɗanda Allah ta'ala ya zarge su suna boye ilimi. To tunda gashi zai bar duniya, kuma shi kadai ya san wannan sakon, wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka sai ya karantar da shi a daidai wannan lokacin. Falidhalika lam ya'rifha aktharu sahabati fi hayati Mu'adh, shi yasa wannan matsalar da yawa cikin sahabbai ba su santa ba lokacin Mu'adh yana raye, saboda bai fada ba, shi annabi ya gaya wa sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce masa ka fada. to saboda haka sai dan haka duk wanda ya san wannan matsalar ya santa ne daga cikin sahabbai mafi yawa sun santa ne bayan rasuwar Mu'az domin daga lokacin da yazo rasuwa ne ya fada saboda kada ya tafi da wani ilimi da ya sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya fade shi ba
As-sadisata ashara mas'ala ta shashi da jawazu kitman al-ilmi lil maslaha
halaccin boye wani ilimi saboda wata maslaha a cikin wannan babi mun fahimci cewa idan ilimi wanda yake ba na wajibi ba ba na lazimi ba to ana iya koye shi saboda wata matsala ga wasu mutane amma ilimin da ya zama basic wannan haramun ne a koye shi wajibi ne a yiwa mutane bayanin ilimin da suke da bukata a addinin su amma abin da ya zama arara kamar irin yawanci da zaka dinga jin social media masail wasu daga ciki da ake yawan surutu a kansu sai ga ba matsaloli bane da ya kamata a ce ga magarin mutane suna sani matsaloli ne na malamai a tsakankanin su sai ga an zo an hargitsa kan mutumin da yake kokarin sanin alwala da sallah da tsarki akwai irin wayannan matsalolin da za ka ga matsaloli ne da wasu mutanen fitina yake zama musu wannan abin in ka fito da shi maimakon su fahimci sakon kwakwalwarsu sai ta ki gane sakon abin ya yi wa kwakwalwarsu nauyi kuma dama abin ba wani abu bane wanda yake da jibi da aqida ko ya zama lazimi wani abu ne wani lokaci kawai malamai ne suka yi nishadi ma wata matsala za ka ga matsala ce wanda take bata wuce mustahabi ba ko wani abu mai kama da haka amma sai a zo a yi ta ba hammata iska a kanta ina fata an gane to ire-iren waɗannan masail din to irin su ne waɗanda malam yake cewa halal ne a boye wani ilimi dan maslaha ga wasu mutane in mutum ya zo ya koshi da karatu ko ya fara ido a ilimi ya zo karatu ya zo kansa yi ma bayani ba je matsala in akwai shar'i da malamai suka yi in akwai littafai ma duk maraje ka iya ɗebowa shi yasa wani cikin malamai yake cewa wannan abubuwan da yawanci ake ba abubuwa ne da ya kamata a ce sai mutum ya je research amma ka zo kai taba mutum majalladai da sunayen littafai da shafuka sai ma san su ba mai taba ji ba yanzu duk wannan wanda kake gaya ba mai zai je yi ba abun da zai da su shi da ce mai kai la'allari da arba'una hadith yawwa ka zo tashar da yake kama amma ka ce mai al-mukhri da ibnu qudama wani sai ya ce wannan wani sunan meye wannan wani sai ka gama bayani cewa wani naji kana da cewa wani ibnu wane ne menene shi wanda littafi ne ko mutum ne ko wani su saboda haka akwai maslaha ta koye wani ilimi ga wasu mutane saboda maslaha mun fahimci haka yanzu kaga wannan matsalar kaga kenan ashe har matsalar aqida yanzu wannan matsalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koye sahabbai a Mu'az kai ya fade ta matsala ce wata aqida hakkin Allah akan bayi wannan matsala ce kan Kano amma da aka ga cewa sanin zai haifar da wata matsala sanin zai haifar da wani rauni da rashin himma wajen bautar Allah sai Annabi yace la tubashshiru karka gaya musu yanzu da mutum yayi kawai Allah yake gano wata matsala ya danji wani abu da malamai wani bai ba taba magana ba sai ya fito da ita Allah akalla ya ce a bakin sa aka fara jin matsala kaza ta fito in har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa Mu'az la tubashshirhum bayattakilu la tubashshirhum ka kalla ba matsalan me muke magana ne mai matsala aqida ce matsala ce ta tauhidi amma ya ce la tubashshirhum bayattakilu wato anzilu nasa manazilahum din nan shi ya kamata matsalar da ya kamata a tattauna ta a zaure daliban ilimi ne wannan sai a tattauna ta amma social media mutane da aktharu nasi la ya'lamuna ina tabbatar maka wasu matsalolin da zaka ji ana ta comment da tsinuwa da waye da mai yabo da mai zagin Allah masu comment din nan da yawan su ko tsarki ba su iya ba wani in ka ce ka ma lafiyayyar fatiya da ba a yi mata rauni ba wallahi ba zai iya ba amma shi ma yake ji ya tsoma baki ƙarya kake duk ka gama research ɗinka ka gama mujalladi na kaza saki layi na kaza yace makin manzo Allah ƙarya kake to me ya fa'idar ta da shi wau asa na gane ya ko dai ba a gane ya mun fa as-sabi'atu ashara mas'ala ta 17 istihbabu bisharatil muslim bima yasurru wato mustahabbancin yiwa musulmi bushara da duk abin da aka san zai faranta masa. Wannan mustahabi, ka san wani abu na bushara da ka sani game da wani dan uwanka, kuma kai ka sani shi bai sani, to mustahabi ne kai masa bushara tunda ka san wannan abu ne da zai faranta masa. الثامنة عشر مسألة تشاتب الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله على رحمة الله كي. الخوف من الاتكال على رحمة الله صورة متاني قمد دوغرا أكر رحمة الله اللي بعد دي بني متيني كين أبين دي كما تقوم يتعي رحمة الله تنا دفادي هذا ذاك قمتا دي سناك يا كين واجبي كما يتعي رحمة الله تنا دفادي yana ta aikata haram kuma an yi magana yace ai wa rahmati wasi'at kulli shay'in inna rabbaka wasi'ul maghfira to shine sai malai yake cewa lalle wato mu zama muna yin hattara kada mu dinga samun al'amnu min makarillah afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ba a san mutun saboda yana ganin kamar ya kai wani mustawa ya kai wani mataki ya dinga dogara akan rahmar Allah ya ki dagewa yayi abinda Allah ta'ala ya ce ayi wannan sababi ne da samun rahmar Allah ya ki ruko da sababi kawai ya dogara akan rahmar Allah lalle kam Allah madaukakin sarki rahmarsa tana da fadi amma akwai sabubban da ake samunta ya ki bin sababin kuma ya dogara akan rahmar wannan shi ma ana tsoratar da mu irin wannan hatta sai ashar mas'ala ta 19 qaulul mas'ul amma la ya'lam الله ورسوله أعلم فدن وند أكتن ليش أبند في سنبا يتي الله ورسوله أعلم فللي سيكومي كاي مغانا أكيبا باكوما للي كومي كاسني نباتان قاني العشرون مسألة عشرين جواز تخصيص بعض الناس بالعلم يا هلت كيبي وسمتاني دواني إلمي دون بعض بند وسوله saboda kowa da matakin iliminsa kaga wannan mas'alar tana da alaka da wacin take cimman al-ilmi lil maslaha an gane ko ai za ka kowane malami yana da dalibai ke bantattu da ake wani karatu da su khas yanzu irin wannan karatu ne wanda yake am kowa ma zai zo ya zauna da wanda yake da karatu mai yawa da wanda bincin da kaman nau'i ne na fadakarwa da wayar da kai da wa'azi da haka wanda ma bai taba zuwa yayi karatu ba bai kai wani mustawa ba in yazo ya zauna za ka kai ya tashi ya karu da wani abu ya fanci wani abu saboda karatu ne wanda yake dama zai yi daidai da kowanne mutum to akwai kuma karatun da yana daidai ne da iya dalibai ne wanda sana'ar su ce yin karatu da dai yake irin wannan ana kene su a ilimin da su ko kuma fadoli ba tare da an ko da fadalodin kowa kowa da za ka tsari karatun zaure na da in ka shiga zaurika za ka wani zauren hawa kuma kai ka zan akwai inda bai kamata ba ba gurin ka ba in ka shigo akwai zauren farko in ka shigo akwai zauren tsakiya akwai zaure na karshe babban malamin gida ɗaliban da suka amsa sunan ɗaliban su ne a can nan kuma zauren farko sai a samu wani ɗalibin da karatu masu ahalari ne masu arba'una masu kana su ne ma'anan anan suke in an yi musu karatun su shikenan an sallame su ba sa shiga zauren tsakiya dan ba su kai nan ba akwai kuma wanda suke a zauren tsakiya su kuma zaka same su ko dan malamin ko wani cikin almajiran malam wanda shi ma ya fara ido kuma daliban da suka ban marhalar zauren farko sun dawo wajensa to shi kuma nan za su tarar da shi wa'anda su kuma sun fara kankama a karatu sun fara kama tasha a karatu to su kuma suna babban zaure wajen mala za ka ga da haka ake yi ko kuma kaga an faro littafai daga kasa wani zauren da ba karkasa din ba za ka ga an faro littafai daga kasa ana yin sama har a zo wani guri da in ana yi sai ka zo ga Hausa ake fassara amma ka kasa gane karatu yanzu ka zauna ana karanta daliya in ba ka samu wanda yake ya fassara su ce ba yake cikin kan ya ma da kowa da kake kan su kalmomi baki ne su sai za ka ji baka samu ko zo ana kan da mafi kama su dace an gane ko ko a zo a karanta ma shu'ara'ul jahiliya kawai ka ji ana ta yaban doki ana tabbata sunan doki da kalolinsa da waye da sauransu ka rasa gane to wannan karatun kawai lugaci so ake larabcin kai ƙara kwari a karantar da kai kalma kuma a daukar kasa a sake fassara mai ita dan tayi nauyi a can sama an gane ko to za ka ga duk wannan a kowannan mustawa din to da haka halal ya halatta a kebe wasu daga cikin mutane da wani ilimi amma fa duk ilimin da za a kebe wasu kar ya zama basic in nace basic kai ya zama ilimi ne wanda ya bai halatta ba wani da yake amsa sunan musulunci ya jahirce shi irin wannan ilimin na kowa da kowa ne ba wani a kebe wasu banda wasu duk ilimin da ya zama to wajibi ne kowa ya san shi a addini to ba wani zancen a ware wasu banda wasu kowa ya kamata a sanar da shi amma ilimin da ya wuce bukata ya zamanto ba lalle sai ka san shi ba to yanzu shikenan dan an kebe wasu an koya musu shikenan yanzu misali sai aka waka ware ku sai aka koyar da ku yanda ake karatun alkurani sai aka ga wasu sun iya karatun qurani sosai sai su kuma malamin sai ya ware su sai yake koyar da su qiraat shikenan ku mustawa din ku so ake kawai ku iya budawa ku karanta in kuka yi kuma assalamu an sallame ku su kuma wayannan daliban Allah ya sa sun iya karanta kila ma sun haddace sai a ce to kuma bari yanzu mun yi ruwaya kaza a sa muku shadibiya ku haddace ta kaza kaza sannan a sa ainihin tsaiba ga sunan dai da sauransu ko durra ina fata an gane to waɗannan abubuwan da haka yake ka koma can kasa lamba ta biyu ce yani al ilm az zaid abin da yake nufi gaskiya ilimin da yake duriya alal qadir al muhtaji ilaihi akan gwargwadon da ake da bukata fi iqamati addini wajen tsaida addini in dai mutum ya samu ilimin da zai tsaida addinin sa to abinda ya karu akan haka to wannan shine ake maganar in an ware wasu cikin dalilai wani shi kaga kawai abinda yake so ya gane wajibai mustahabbai sunnoni haramun makaruhi wayannan ainihin wato kulliyatul kams din an gane ko al ahkamut takalifiya wani su yake so kawai so yake ya gane sai ya tafi ya saka su wannan ma'aikaci ne a office kai kuma sana'a ka kenan daga ina kake makaranta ina za ka makaranta an ganka da littafi an ganka da search kake an ganka a to kaga wannan kai kam kaga ka riga ka shi kai engaging kanka akan harkar karatu to wannan kaga kai sai a ware ka a baka lokaci na musamman a cigaba da ilmantar da kai wasu ilimin mukan na musamman shi kuma wancan wanda kawai ya dan zo ne ya fahimci menene basic abin da yake wajibi ya sani a addini dan kada ya bauta wa Allah bisa jahilci in an dan ya dan koyi abin da ya koya kuma ya dauki jakarsa ya tafi kasuwa ko ya tafi sa office ko ya tafi kwadago to wannan kaga shi kuma sai ka bar shi a can ya tafi su kuma wayannan sai ka ce ku dawo bayan sallar azhar wani shi ya dade a kasuwa yana ta hada wani yana can office din ce ko kun fahimta wa illa lam yajuz in ko ba haka ba to bai halatta a kebe wasu da wani ilimi a hana wasu bi dalili wa'idillahi ash-shadid saboda dalilin narko da azabar Allah mai tsanani ala kitmanil ilmi akan boye ilimi lalle akwai ayat da tazo ta wato barazana game da boye ilimi fi qaulihi cikin fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyana Allah ta'ala yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat lalle wadannan da suke boye abinda muka saukar min wato abinda muka saukar min al-bayyinat na ayoyi bayyananu wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun bayyanar da su ga mutane sai su kuma sun sani sai suka boye fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne wa'inda Allah madaukakin sarki yake tsine musu albarka wa yal'anuhum al-la'inuna masu tsinuwa suke tsine musu illa alladhina tabu sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wannan muguwar dabi'a ta boye ilimi wa bayyanu suka fito da ilimin suna yi mutane bayani kaga wannan abin da malai yake nufi anan ilimi wanda ya zamanto basic wanda ya zama lalle musulmi bai halatta ya jahilce shi ba to boye wannan ilimin laifi wa qaulihi da fadin Allah ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna. Allah yace wa idh akhadha Allah, katina lokacin da Allah ya riki mithaqal ladina utul kitaba, alqawarin wa'inda aka ba wa littabi, latubayyinunnahu lin-nasi, cewa lallai za ku bayyana da abin da aka sanar da ku na littabi ga mutane, wala taktumuna, ku ba za ku koye shi. Suratu Ali Imran aya ta 186. Wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, bi yuballighi ash-shahid minkum al-ghaiba, wanda yake nan ya sani, yaji an fada, ya sanar da wanda baya nan. Waɗannan ayoyi guda biyu da wannan hadisin sun hukunta koye ilimi haramu. In dai ilimi ne da al'umma tana da bukatar sa, ana da kishirwarsa, jahilkar wannan ilimin ba uzuri bane wurin Allah, wajibi ne a yake bayan na wajibi din abin da yake duriya akan na wajibi, wannan da an ware wasu cikin ɗaliban da ake ganin suna da isasshen lokaci, kuma sun ɗauki wannan sana'a ta neman ilimi iyara iyara yosu, wannan ana iya ware su a dinga ba su wasu ilimin mukan wanda za su ƙarfafi neman ilimin su, ko su ƙara musu ido a neman ilimi da suke da shi, kamar ulumul ala. Ulumul ala kaga wannan ilimin mukane da yawanci sai dai ka zauna da ɗaliban ilimi. An gane ku ulumul ala kamar nawo, wani da an fara zai ce kansa ya fara ciwo, su kansu ɗaliban fa ba kowa ne yake iya jurewa nawo ba, yawanci guduwa suke. An gane ku? To sai ga wa'annan ilimin mukan, irin su usulul fiqh, irin su masala da ire-iren su, to su kuma sai a bawo waɗanda suke sun cancanci a ware a basu wannan ilimin. Ragowar mutane kuma sai a ilmantar da su iya abin da yake wajibinsu su sani, a ilmantar da su wannan. Al-hadiyatu wal-ishrun, wato mas'alata hadiyatu wal-ishrun ta 20, da mas'alata 21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Wannan babi ya nuna mana irin saukin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da jin kai ko alama. In kana neman mai tawadu'u ba sama da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba matsayinsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan jaki, kuma hadda goyo akan jakin, kai ka san wannan tawadu'u, ya kai tawadu'u. A cikin wannan babi mun fahimci irin tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam, li rukubil himar, saboda hawa jaki da yayi ma'al irdafi alaihi, tare da yin goyo akan sa. Al-athaniyatu wal-ishrun, mas'ala ta 22, jawazul irdafi ala dabba, ya halatta yin goyo akan dabba. Kar a ce an zalunce ta, ka ce ya za ku hau ku biyu, a ba laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi, kuma ba tausayinsa bai tsaya iya mutane ba, hadda dabbobi, amma ya goya mu'azu akan jaki. Da haka in kana da abin hawa doki ko jaki dan kayi goyo akai, babu laifi. Al-thalithatu wal-ishrun, mas'ala ta 23, fadilatu Mu'adh ibn Jabal, falalar Mu'adh dan Jabal. Lalle Mu'adh dan Jabal ya samu falala, a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi, jikinsa yana taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya goye shi akan abin hawa, yana cewa ya kai Mu'adh, yana na'am, suna magana da annabi suna tafiya. Wannan ta isa falala irin ta sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ar-rabi'atu wal 20, mas'ala ta 24, idza musha'ani hadhihi al-mas'ala, girman sha'anin wannan mas'ala ta tauhidi. Babun bayani fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Babun malai ce ga wani babi, a cikin babin bayanu fadli tauhidi, za mu ji bayanin falalar tauhidi. Wa ma yukaffiru min adh-dhunub, da irin abinda tauhidi yake kankarewa na zunubai. Ma'ana za mu ji yanda tauhidi yake kankarewa mutane zunubai. Fi qurratul uyun, ya zo cikin littafin qurratul uyun. Wal muradu bit tauhid, da yace babu bayanu fadlit tauhid, babun bayanin falalar tauhidi, yana nufin tauhidul ibada, yana nufin tauhidin kadaita Allah da bauta. Wa huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadati al-batina wadh-dhahira, shine kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da nau'o'in ibada wanda suke na koye da na bayyane. kaddu'a'i kaman addu'a wazzabi da yanka wan nazari da bakance wa nahwihi da makamantan haka kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce fa'budullaha ku bautata wa Allah mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini gare shi walau karihal kafiruna koda kafirai ba sa so suratul ghafir aya ta 14 wa qala ta'ala fad'ullaha mukhlisina lahu dina ku buroji Allah kuna masu tsarkake addini gare shi suratul ghafir aya ta 65 qala al-musannif rahimahullah babu bayani fadlil tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub to wannan babu bayani fadli at-tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub sai zama sharhin wannan babun sai zama khabaru khabaru mubtada mahzuf to wanda aka ce babun menene ya rufu an ci wannan babun din to sai malai yake cewa shi babun labari to idan labari ne ina wato subject din sa ma'ana ina mubtada din sa tunda subject ne and predicate to sai aka faɗi predicate din ba a faɗi subject din ba shine babun to tunda babun predicate ne ina subject to shine sai malai yake cewa shi subject din ma'ana mubtada din mahzufun an share shi a larabci ana iya haka taqdiruhu sai dai ka kaddara shi kaman ya kenan sai ka ce hadha shi abinda aka shafi hadha babun jumla ta cika hadha babun sai zama hadha mubtada babun khabarun li mubtada kuma dama mubtada ismun marfu'un bil ibtida an gane ko haka khabar shi ma ismun marfu da haka kenan da yace babun to sai ka ce menene ya rufu an ci babun sai a ce eh babun din khabar shi kuma wannan khabar din mubtada din sa aka share wanne ne mubtadan sai ka ce haza aka share to yanzu kaga irin wannan karatun kaga ai yanzu waɗanda na san suke dan tare da ni a wannan babin ba su da yawa ina yi ne kuma dan su din ragowar ku ci gaba da bina zamu zo inda zamu haɗu da ku insha Allah an fahimta ko wa ma yake cewa qultu sai nace wa yajuzu an yakuna mubtada'un khabaruhu mahzufun kuma yana iya halatta kace a shi mubtada ne babu din khabar din shi aka shafi taqdiruhu hadha shi ma dai taqdirin zancan hadha din nan shine da ko dai kace babun babu hadha ko babun hadha ko hadha babu ko dai zamanto shi mubtadan aka share aka kawo ma mubtada dan mubtadan aka share aka kawo khabar dan an san zaka iya kaddara shi wannan abinda aka shafi ko kuma sai zamanto mubtadan aka kawo aka share khabar ko khabar aka share aka kawo mubtada ko wanne zai iya yiwa wa ma sai kalmar ma a larabci ai ya kawo mana wa ma yukaffiru min adh-dhunub to ma din nan yajuzu an takuna mausula ita ma din za ta iya zamantowa mausula bi ma'ana allazi kenan za ta zama mausula bi ma'ana allazi wal a'idu sai zama a'id din abinda take koma kansa mahzufun an share shi ai wa bayanu allazi yukaffiruhu min adh-dhunub kaga wa ma sai kace wa bayanul ladhi kenan ai ma din nan bi ma'ana allazi kenan sai zama wa bayanul ladhi yukaffiruhu min adh-dhunub a cikin babin kuma zamu ji bayanin irin abinda tauhidi yake kankarewa na zanuban mutane wa yajuzu an takuna masdariya kuma ma din za ta iya zamantowa ma al masdariya ai wa takfiruhu adh-dhunuba wa hadha athani azharu da kuma kankarewarsa ga zunubai shi tauhidi wa hadha athani wannan ma'anar ta biyu ta ma al masdariya azharu ta fi bayyana fiye da a ce ma ce mausula qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa qawli llahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun da fadin Allah ta'ala kaga shi imam Muhammad bin Abdul Wahhab kaucewa ya babu bayani fadlil tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub, babin da zai bayanin falalat tauhidi da irin abinda tauhidi ke kankarewa na zunubai. Iya magana sa kenan sai cewa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, alladhina amanu, waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, ula'ika lahumul amnu, wa'annan suna da aminci, suna da aminci daga Allah, wahum muhtaduna, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Duk wa'anda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba. Za mu ji me ake nufi da zalunci, wato malamai za su yi mana bayani game da me ake nufi da zalunci a nan, babban zalunci ko karamin zalunci, za mu ji. Ma'ana dai waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, to waɗannan Allah ta'ala zai ba su aminci a wannan duniyar, zai ba su aminci gobe alkiyama, sannan waɗannan su ne shiryayyu, Allah ya sa mu na cikin su. Qala ibn Jarir, ibn Jarir zai sharhin wannan aya, zai ce haddathana al-musanna wa saqa bi sanadihi ar-rabi' an ar-rabi' ibn hasan ibn anas qala الإيمان الإخلاص لله وحده. ابن جرير الطبري يكتب مثنى يا زنتدني يكم كورو إسناد دقى الربيع ابن أنس. الربيع ابن أنس يكتب الإيمان داكة الذين آمنوا وطن نسك إيمان من أين إيمان سيكتب الإخلاص لله وحده. أبن داكة نفيد إيمان جيني سرك كيبو تاقى الله شكري شكي نفيد إيمان. وقال ابن كثير في الآية, ابن كثير يا فدا game da tafsirin wannan aya, ai haula'il ladina akhlasu li'ibadati lillahi wahdahu wa lam yushriku bihi shay'a humul aminuna yawm alqiyamah almuhtaduna fid dunya wal akhirah. Ibn kathir yace ai wadannan wadanda akhlasu li'ibadati lillah, suka tsarkake bautar su ga Allah wahdahu shi kadai, walam yushriku bihi shay'an, ba su shirka da Allah da komai ba, humul aminuna yawmal qiyama, waɗannan su za su zama cikin aminci ranar tashin alkiyama, la yahzunuhumul fadhul akbar, wannan tsoro da firgici mafi girma na ranar tashin alkiyama banda su a ciki, saboda suna cikin aminci. Ula'ika lahumul amnu, sai su waye waɗanda suke da wannan amincin, su ne waɗanda suka kadaita Allah da bauta, ba su yi masa shirka ba a nan duniya, to su ne waɗanda za su zama cikin aminci ranar tashin alkiyama, almuhtaduna, kuma su kadai ne za su zama shiryayyu, fid duniya a nan duniya, wal akhirah da lahira, Allah ya sa mu na cikin su. Wa qala ibn Zaid, ibn Zaid ne yake cewa, wa ibn Ishaq, da shi da ibn Ishaq, hadha min Allah ala fasl al qada bayna ibrahim wa qaumi, wannan bayani ne daga Allah lokacin da zai yanke hukunci, ya fasl al qada, wato ayi hisabi ayi hukunci, bayna ibrahim, tsakanin annabi ibrahim wa qaumihi, da mutanansa, to anan ne za a gane su waye alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin din. Wa ibn mas'ud lamma nazalat hadhihi al aya, an karbo daga abdullahi dan mas'ud yace lokacin da wannan aya ta sauka, qalu, sahabbai suka ce, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, to wane ne sai ayat ta yi musu nauyi aka. Allah ya ce wanda ya yi imani bai taɓa yin zalunci ba, wa'annan su ne za su zama cikin aminci ranar tashin alkiyama, kuma su ne shiryayyu. Sahabbai sai kansu ya ɗaure, abin ya yi musu nauyi, suka ce to waye wanda bai taɓa zalunci ba, an ce wanda ya yi imani bai zalunci ba, to a cikin mu a samu wanda bai taɓa zalunci ba. Qala alayhi salatu wassalam, sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce inna shirka la zulmun azim, kaya kaman ya fassara musu me ake nufi da zalunci, sai ce lalle shirka la zulmun azim, zalunci ne mai girma. Anan kenan sai zama alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ai bi shirki kenan, shirka ake nufi, zaluncin anan na shirka ne, ba zalunci na ka taba yin sabo, ka taba cutar da wani, ba irin wannan zaluncin ba, zalunci ne wanda yake na shirka, zalunci mafi girma. Shi yasa da yaga kansu ya danyi nauyi, sai ya ce ai abin da ake nufi, sai ya komar da su suratul Luqman, sai ya ce inna shirka la zulmun azim, wa idha qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, lokaci yayi
insha Allah sai mu tashi wasaq al-Bukhari insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.